When I wake up in the morning.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Tawagar Hamas ta je birnin Alkahira yau Lahadi domin tattauna kan yiwuwar tsagaita wuta na tsawon makonni a yakin da take na tsawon watanni 5 a Gaza da Isra'ila. Ko da yake ba a san cewa ko masu shiga tsakani na Isra'ila sun halarta ba. Amurka, wacce ta samar da shirin tsagaita wuta na tsawon makonni 6 a fadan, ta ce yarjejeniyar tana kan teburi, wacce Isra'ila ta riga ta amince da ita, kuma a yanzu tana jiran ji daga mayakan Hamas. Har yanzu dai babu tabbas kan yanayin tattaunawar da mahukuntan Masar da na Qatar suka shiga. Yarjejeniyar za ta kawo tsawaita wa'adin farko na fadan tun bayan tsagaita wuta na mako guda a ƙarshen watan Nuwamba. Ƙarƙashin shari'ar da aka tsara, za a yantar da dama daga cikin sauran mutanen 100 da Hamas ta yi garkuwa da su domin sakin ɗaruruwan Falastinawa da Isra'ila ke tsare da su. Masu kada ƙuri'a za su je rumfunan zaɓe a jihohi 15 na Amurka a ranar Talata, rana mafi girma da za a kada ƙuri'a a zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa, inda ake sa ran shugaba Joe Biden da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump za su ƙara samun nasara su kuma samu tikitin karawa a babban zaɓen ƙasar a cikin watan Nuwamba. Biden, wanda ya kayar da yunkurin sake zaɓen Trump na shekarar 2020, shi kadai ne baya fuskanta a da a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Democrat akan abin da aka sani a siyasar Amurka a matsayin Super Tuesday. Duk da haka, Biden na ƙasan Trump a zaɓukan jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan da kuma cikin jihohi masu muhimmanci da dama, waɗanda watakila su ne za su iya tantance wanda zai iya zama shugaban ƙasa. A ranar Asabar ne Trump ya samu ƙarin wakilai zuwa babban taron jam'iyyar na ƙasa a wannan bazara a fafatawar jam'iyyar Republican a Michigan da Idaho da kuma Missouri. Ana hasashen zai tabbatar da nasararsa a zaɓen da za a yi a ranar Talata kan abokiyar hamayyarsa Nikki Haley, wadda ta taɓa zama jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya kuma tsohuwar gwamnan jihar South Carolina. 'Yan kasuwar canjin kuɗi da dama a Najeriya sun nuna rashin gamsuwa da soke lasisin sama da kamfanonin canji 4,000 da babban bankin Najeriya CBN ya yi. Matakin da ya ƙara jawo ƙorafi daga masu canjin da ke cikin barazanar samaman jami'an tsaro, bayan da ake zarginsu da tayar da farashin dalar Amurka a ƙasar. Duk da ɗaukar matakin yajin aiki na wuni ɗaya da kasuwar canjin ta yi don baranta kanta da hannu da tashin farashin, hakan bai hana ƙarin matakai masu tsauri kan 'yan canjin ba. Ga Nasira da Mary Kaya da ƙarin bayani.
Alhaji Sani Imam, dan masanin dogon daji da ke cikin waɗanda aka soke musu lasisi, ya ce ya cika ƙa'idojin da suka dace, amma bai tsira daga jirar mikiyar babban bankin ba.
List ɗin da aka fitar na wajen mutum 4,173 wanda aka ce an soke lasisinsu, to yanzu haka ne a iyakar ganina da nayi akwai kusan mutum fiye da 40 ma waɗanda yake an maimaita sunansu. Duk wanda ya duba wannan list da aka turo zai ga wannan kuskure da nayi magana. To abin mamaki shi ne ita Central Bank da take nuna cewa ita ai ta tantance ta tsara abin da ya kamata, bai kamata a same ta da waɗannan kuraye ba. Saboda haka wannan abu da Central Bank ta ya kamata ta tsaya ta yi nazari ta sake ta duba. Saboda ni na san da cewa akwai mutane da yawa waɗanda suka cika ƙa'idodi, suka bi ƙa'idodin abin da gwamnatin babban banki ne na yi, amma kuma gashi sunansu bai fito ba.
Shugaban kungiyar kasuwar canji ta Abuja, Alhaji Abdullahi Abubakar Dauran, ya ce suna biyayya ga matakan gwamnati amma ba su da hannu ko kaɗan a tashin farashin. Yana mai cewa koya kasuwa ta yi za su iya cin riba.
Elki kaya ka tuna yanzu da ina da naira ta miliyan 15. Da in ni zo kasuwan nan ta canji ni ganin ni kai na samu wani na wuce tsara. Ina da iya samun dala 40,000. Yau 10,000 kawai zan iya sayi. Jari na ya lalace kuma babu riba da nake samu. Dan canji bai aje dala. Masu aje dala sun sani.
Shi kuma shugaban yan Arewa mazauna kudu ambasada Musa Sa'idu ya ce ba batun canjin kuɗi ne ya jefa Najeriya cikin tsada ba. Hakan na da nasaba ne da jibgin bashin da gwamnatin Tinubu ta gada.
Bashi dama cinsa da dadi amma biya shine matsala. Yanzu lokaci yayi na biyan bashi. Waɗanda suka bada bashi suna da kudurorin su kanda su baka bashi. To shine ya kawo wannan fado kuɗi kuma kasuwancin mu na shige da fice da yake tsakanin Nijar, Mali da shauransu aka zo aka dade iyaka. Da lokacin da aka yi ranto wannan kudaden an gina refinerin Fatakau da Nawari da na Kaduna ya kaga ba a samu wannan matsaloli ba.
Nasiru Adamuel Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamuel Hikaya. Kimanin mutane 170 ne aka kashe a har-haren da aka kai kan wasu ƙauyuka uku a arewacin ƙasar Burkina Faso makon guda da ya gabata. Kamar yadda wani mai shigar da ƙara na yankin ya bayyana a yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soja. A wannan rana 25 ga watan Fabrairu, an kai wasu har-hare daban-daban a wani masallaci a gabashin Burkina Faso da mai jami'ar Katolika arewacin ƙasar inda aka kashe wasu da dama. Ali Benjamin Kulibali ya ce ya samu rahoton har-haren da aka kai a ƙauyukan Kumsilga, Nodin da Soro na lardin Yatanga a ranar 25 ga watan Fabrairu tare da kashe mutane kusan 170.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mata BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu Wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Na yi PhD ina wato degree na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan PhD din me zan iya yi da shi. To a nan na kirkiro wannan Adopt an Almajiri School Initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau kallabin mu ta mako wata mace ce ɗan arewacin Najeriya da ke aikin koyarwa a Turai wadda take kokarin inganta rayuwar almajirai masu karatun allo. Za ku ji kowa ce ce da kuma yadda take aiwatar da wannan shirin. Za mu kuma haska fitila kan cin zarafin 'yan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu fara da haska fitila kan batun cin zarafin 'yan aiki da galibi 'yan mata ne ƙanana. Da iyayen ɗakin su mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafatukan nemarwa mata da ƙananan yara 'yanci da matan ke yi. Yau shirin ya karɓi baƙuncin barista Aisha Abdu Muhammad, shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna, da Ruqayya Dan Lami uwa kuma mai ɗaukar ma'aikata, sai kuma Aisha Ibrahim Sa'id jami'a a ma'aikatar jin ƙayan al'umma da walwala da jin daɗi.
Bari mu fara da ta jami'a ta jinkan al'umma da kuma walwalansu. Shin yaya wannan abin yake ƙara ta'azzara ne musamman 'ya'ya mata ƙanana?
To yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa basu mallaki hankalin su ba, kananan yara ne, iyayen su ke daukan su su kai su ko gidan aiki. Akan kawo mana kuma masu aiki wanda an dauko su daga kauye, iyayen su ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan, sai su kawo su gidan mutane suka kawo su. In ba su aikin da ya kamata a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi, to akan kawo mana su mu duba su. Kuma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin dan gida, maman ta je kasuwa, sai bas yaron shekaran shi karamin yaro ne, kamar shekara 12 zan ce haka, ita kuma yarinyar shekaranta 9 ko 10 ne, 10 ita mai aikin, saboda maman tana da shago a kasuwa, sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu duk abin da za ta yi. To maman bata nan, shi kuma yaron kawai sai ya dawo, tana ta ihu, sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta. Haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can gurin maman ta, ta je gurin maman ta saboda ba su da galihu, sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balantana ma yace zai mata wannan abu, wacce ce ita sam ba haka bane. Kuma da aka kariyar wurin aka duba, ana duba aka ga da gaske ya mata abin da ya mata.
To bari mu koma ta bangaren lauyoyi, inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amarin da ya shafi wato cin zarafin mata. Duk da yake ana yawan fadakarwa a gidajen radio, kuma ana kama wa'ansu lokaci ana kama, sai ya zama kuma kaman kuna da hannu wurin taimakawa wa'anda suka yi laifi, ma'ana kudin ne dai kuma mai laifin zai kawo kudi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane hali. Kuma kin san ciwon ya mace, an ce ta ya mace, dai gashi kuma ya mace aka kama. Barista ya kuke da irin wannan yanayi gidan an?
To ai na aikin lawyers ne, ba za a raba su da aikin su ba. Akwai wanda of course za su je su taimaka mishi tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi. In wa irin wayannan suka je suka samu lawyers za su taimaka musu.
Da wani lokaci kuwan cewa to ai ita ma sai a duba ai da laifin ta, wai inda in an duba
wannan yawanci maza ne suke faɗa mu, sai su ce ai da laifin ta kila kayan da ta sani ma ya sa shi ya sha'awa. Amma mata ba ma faɗan wannan.
To ita mai aiki fa?
Ba ma faɗa kuma ba ma yadda. Ba mu yadda ba. Kuma yanzu muna sa ido. Kuma mun faɗa ma saboda abin ya yi yawa. Kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kesi ba. Indai cin zarafin mata ne.
To da yake cin zarafin mata ba ya shafi kawai a yi musu fyaɗe ne kawai ba. Duk abin da ya samu a takura ƴancinsu na matsayin su na ɗan adam, shi ma takura ne kuma cin zarafi ne a gare su. Wayansu irin cin zarafi wacce akan kawo muku?
Akin san cin zarafi kala-kala ne. Akwai psychological.
Wanda ya shafi wato tunanin su
ne. Yadda za a yi maka tunaninka ya
aburkita
ka gaba ɗaya. Akwai wannan. Akwai economical. Wanda kuma za a hana kai neman abin hannu.
Wato tattalin arzikin na kamar an ruguza shi.
An hana. Sannan akwai duka. Shi ma physical violence. Akwai shi. Gasanan kala-kala.
To kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta talakace ko mai kuɗi, menene za ta ce wannan ƴanci na ne? Akwai bambanci ne tsakanin ita ƴar mai shi da mara shi?
Babu. Ai kake son constitution ɗinmu yana nan, Nigerian constitution. Ya ba kowa ƴanci, kuma ko kai waye, da har ma jarirai, har ma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi, da ai ba a bambanta mutane ba, mutum dai yana dai da ƴancin shi. Kuma wannan constitution din ya bashi ƴanci, yana da rights din shi ko kai waye.
A hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam musamman ya mace?
Ya danganta da cin irin idan rape ne ya yi. Yanzu idan aka kama mutum ya yi fyaɗe, aka kama shi da wannan laifin, aka je kotu, sai an je kotu an yi bincike, an duba, an zo an yi zauna, ta zo ta yi faɗi magana, shi ma ya zo ya faɗi magana, an kawo evidence,
shaida
akan cewa ya yi. Akwai sac center inda ta fito nan, idan an yi fyaɗe nan ake fara kai mutum.
Ita Aisha?
Eh, inda Aisha take. Za a je a gwada ta, a duba, a gani, a ɗauki sample a ajiye, saboda in aka zo case sai a zo a faɗa, a kawo, a nuna.
Wato matakar dai aka tabbatar da mutum ya yi laifin
wannan fyaɗe,
akwai hukuncin da za a mishi?
Shi ne castration.
Dandaka.
Wato za a yi mai dandaka?
Mu muka yi advocating a kawo wannan, saboda abin ya yi yawa. Ba sauki.
To cin zarafin ƴaƴa mata musamman wanda ke kawowa aikatau, wanda za ki ga akwai ƙarancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi, kasancewarsu yawanci daga ƙauye ake dalilin
kawo su.
Domin su taimakawa waɗanda suke zama birni saboda yanayin aiki ko kuma kila iyali sun yawa. Malama Rukayya, ku ne wanda kuke ɗaukan yaran aiki, kuma wani lokacin ka ga shekarun inda a gida ne kila naki ayyan ba su isa ma aiki ba a naki bangaren amma sai kun fi son kananan yara a kawo muku su domin aikin duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin me yake sawa a kwata kan layi ne daga abin da yaro ya zo yi wato ma'ana kila dan aikin da aka ce wa iyayen zai zo yi ya kasance har ana iya bashi horo a dake shi ko a ci zarafinsa ko a wulakanta shi ko ma a hana shi yanci na yin karatu ko yanci na walwala kusan kullun yana cin aiki kamar wani halitta ne daban
gaskiya yana faruwa laifi na iyaye ne da za su dauko yaransu da basu gagara su rike su ba su kawo su gidan aikatau walau a samu wannan abin da ake fyaɗe din yana iya yiwa yaran mai gida ko mai gida ma wani zaka ga duk yana faruwa a haka wani kuma zaki ga an dauko yaro daga kauye karamar yarinya an kawo ta a dauki aikin da za a ce in shekara 20 a ce yarinyar nan sai ta yi an jima ki ga duka an jima ki ga zagi yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu kullun a cikin wahala yake kuma karshen ta ma ba wani kudin kirki ake biyan yaran nan ba kin ga an cutar da rayuwar yara an barka ba boko ba islamiya kai dai kurin wato an dauke ka an kawo ka kaman bawa kenan aikin da aka dauko ka dinga yi kenan karshen ta ma ba wani abincin kirki ake baka ba inda ake kawo musu yara din abinda suke ba ma ƴaƴan su ba shi suke ba mai aiki ba wurin kwanci yanda suke sai kai duba sai ka daidaita sai ka kimanta saboda dani kowa ne kuma yarinyar nan haihuwa ta akai ke ma baki san inda naki yaran za su kare ba to gaskiya abin da ake fama da shi kenan ba gida ɗaya ba gida biyu ba duk inda kika je kusan kullun wannan abin yayi yawa karshen ta ma wata yarinya zaki ga garin duka a halaka maka yarinya bacin wannan fadin to amma yaro fadi to an riga an nakasa yaro kenan an taba kokolon shi to kuma kin ga karshen ta gashi masu fadin maybe wani akwai ciwo a jikin mutum kin ga riga an sa ma yaron ka ciwo kudin da kika tara na aiki ko shekara nawa yaro zai ba zai biya miki kudin wannan abin nan ba kana zaman zaman ka a gida ma zaka ga an kawo maka su wa'annan yara zasu ce ga kananan yara an kawo kanana sun fi saurin juyuwa manya ba za su juyu maka ba
wato ma'ana ba za ki iya sa su ko hana su ba
sa hana su ba yaro ko sai inda kai da shi duk abin da kai zai ce maka to jikin shi na rawa ma zaka ga ya riga ya tsorata da kai gashi na nesa da iyaye kuma iyaye in sun riga sun kawo ƴaƴan nan wasu ba du zuwa suke su duba me ƴaƴan su suke ciki ba a'a su duk abin da aka tara a aika musu da shi gida kin ga mai shan wahala daban masu cinye kuɗi daban
to masu iya magana suka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah kuma in an ƙiji ba a ƙi gani ba da fatan kalluban da ke sauraron wannan shirin za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata arewacin Najeriya ce da ke aikin koyarwa a Turai wadda take kokarin inganta rayuwa almajirai masu karatun allo waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Dr. Hadiza Kiri Abdulrahman ni kuma malama ce a jami'ar koyar da karatu a nan kasar Burtaniya ni ce wadda ta kirkiro Adopt an Almajiri School Initiative wato ma'anar muna aiki da tsangaya da almajiri makarantun almajirai da malaman almajirai kan yanda za mu taimaka ma almajirai a arewacin Najeriya.
To Dr. Hadiza Kere kin jima kina zaune a kasar Burtaniya me ja hankalinki samar da wannan bungiyar ta waiwayi almajirai waɗanda wasu ke zargin cewa ba a ma damu da damuwarsu ba.
Ai to kaga dai dan mutum ya bar gida bai bar shi ba. Na yi PhD ina wato degree na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan PhD din me zan iya yi da shi. To a nan na kirkiro wannan Adopt an Almajiri School Initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai lissafi da turanci mun sa wasu suna koyan aikin hannu wasu sun taimake su sun koma secondary school muna ciyar da su kowane mako a watan Ramadana muna ba su sahur da iftar. Sannan muna taimaka musu da kayan sawa da magunguna da takaddu da dukkan abin da yake cikin karfin mu taimaka musu da shi. So mun dade muna aiki da makarantun nan mu ba mu yadda cewa mu shiga mu yi abu daya mu tafi ba.
Waɗannan matsaloli kika hango ko kuma wace matsala kika hango a almajirancin?
Ko da na fara PhD din na fara babban degree din. Ko me ka karanta akan almajiranci baya boce matsalar shi, ita matsalar ita ce kaga yara suna bara balle dai wannan baran baran ne yafi damun mutane. Wasu kuma suna gani ai ma an ka tura yaro makarantan tsangaya ba ma karatu yake ba. So in kika kama ana wani cewa a Nigeria duk a wani kasa a duniya yafi kowane kasa samun yaran da ake gani cewa ba sa cikin makaranta. To yaran da ke cikin almajirancin nan gani ake su din ne yaran da ba sa cikin makaranta. Kin ga ba a maganin tsangayen nasu kaman makaranta kenan. So duk wannan kin gani ya dame ni. Abin da yasa ba a ganin shi a makaranta dan gwamnati mu bai san yanda zai yi da yanayin makarantan bane. Ba su san yanda za su yi su gyara har ya zama abin da za mu yi alfahari da shi ba.
To daga nan sai kika dauki wani mataki kenan?
So by the time na gama PhD ina, so akan almajiranci ina dan gurgurdo na tafi magana da wa'anda da ya kamata, wasu wani lokaci yan hukuma, wani lokaci dai dalibai kamana da wa'anda suke kokarin su yi aiki a cikin NGOs. Duk dai ina musu magana, ina gaggaya musu abubuwan da na gano a cikin karatun nawa, amma sai naga bai ishe ni ba. Kuma akwai wani shekara da akai wani bala'in sanyi a Kano ne ma, sai ina ta tunanin yara almajirai suna kwanciya waje ke da ba su ma da kayan sanyi. Sai na yi akan Facebook, sai na yi post, sai na yi tagin Abubakar Wi da Jalo da wata kawata Master Mishanu, nace ku da kuke me kuka ga ya kamata mu yi ne. Daga nan sai muka fara tara kuɗi muna sayen mu almajirai kayan sanyi da abubuwa. Wallahi a cikin kwana uku ban manta nawa na tara matsayin yanda nake kiran a lokacin kenan na tara fiye da miliyan 2. To ai daga nan din ne fa ya fara. Na fara daga wa'anda nayi research ina da su, nayi PhD din da su. Nace to gashi fa ina son in taimaka ku, kuma na san ku, kuma na yadda da ku. Ga niyya na me kuka gani?
Wato har yanzu kenan za a iya cewa yawancin kuɗin da kike samu ko kuma kuɗaɗen da kike samu na gudanar da waɗannan ayyukan kina samun sa ne wato ta shafukan sada zumunta har yanzu?
Shafukan sada zumunta, ɗan uwana da abokan arziki ba abin da zan ce musu banda ma na sada zumunta. Sai su ɗaya da na taɓa samun taimako daga wani government agency a Nigeria. In ba haka ba shikenan ƴan uwa da abokan arziki sai nima daga aljihu na alhamdulillah.
Ganin cewa kina Burtaniya kuma wannan aikin ana gudanar da shi ne a Najeriya, a lokuta da dama mutane kan yi korafi cewa tunda ba sa ƙasa ba a gudanar musu da aiki kamar yanda suke so. Shin haka al'amarin yake a wajenki?
Gaskiya ban fuskanci wannan ba. Shi kuma ɗaya coordinator ɗin nawa wanda muke yi da shi shi ma da almajiri ne. So shi ne ya san mutanen, ya san malaman, shi ne ya san almajirancin sosai. Shi zan tambaya in ce Malam Mustapha sunan shi, ya kaga haka, ya kaga wannan, ƙara magana da malam, duba mini wannan yaron me ke faruwa a nan.
Za a iya cewa kenan baki fuskanci wasu ƙalubale ba?
Akwai, gaskiya ba zan ce ban fuskanta ba. Akwai kuma shi ne akan cewa yanda nace miki wani lokaci maybe ba za ka ga yaran ba ko amma wannan bai ma yi wani faruwa, kawai dai za ka ga yara nan ban yayi ƙasa aka ce ai wasu sun tafi sallah ba su dawo ba, a ce wasu masu ne koyan aikin hannun ai ba su tafi ba dan sun ce suka tafi gun aikin hannun ba sa samun abincin rana ne ko wani abu, to dole su je su nemi abinci. And then sai ka gane cewa to ai wannan matsalan ana iya sorting issue out a ba su kuɗin abincin rana. Kin gane? Ko sai kullun kana cikin zullumi, ko da yake bazan kira shi zullumi ba, kana tunani wai muna da kuɗin kuwa. Kin ga kwanan nan akwai lokacin da aka ƙara kuɗin mai a Najeriya, gaskiya kuɗin abinci ya yawa, kuɗin ma da nake biyan ticoci dole na ɗan ƙara, ba wani abun a zo a gani ba ne.
To ta la'akari da waɗannan matsalolin da kika ambato, shin wani irin taimako kike nema kuma daga ina?
Inda so samu ne ko? Da a baya yanzu da na ƙara kaman makarantu biyu ko uku, maybe ma kaman makarantun da nake aiki da su su zama kaman biyar. Kin ga in ka samu kaman kai da makaranta biyar wata ran har ya kai goma, kai setting up masu kula da shi da kyau, a ce kowane makarantun nan ma yara 100 gari su. Kin ga yara 1000 kenan. Sannan in zauna, Allah bai bani iko ba tukunna, abubuwa sun yawa, amma san nake in zauna in yi kaman takarda ko kaman booklet yanda kowa zai iya gani yanda zai iya aiki da makarantun nan.
idan muka zo ta bangaren nasara ko kuma ce nasarori, me yafi faranta miki rai?
In aka aiko mini ranar Lahadi da Asabar da Lahadi, in aka aiko kaman video ko hoto daga abin da suka yi a ranar, ba abin da ke faranta mini rai kamar yadda zan ga sun zauna suna kokarin su koyan nan. Sannan sai su masu koyan aikin hannu, za ki ga still dai suna zuwa don su samu wannan. Sannan kada mu raina abinci fa, ba na taba wasa da cewa kafi ba mutane a yanda ake wahalan nan ba abinci. Yaro ya san dai Asabar da Lahadi zai samu abinci a ciki, ba sai yayi roko ba, kai yana so ne za a bashi wannan abincin.
To kafin mu sallama Dr. Hadiza, ko kina da ƴar tsaraba ga sauran ƴan uwa mata?
Mu sa ido a al'umma, ba kawai yaran da muka haifa ba, bai yaran ma da muke mu'amala da su. So kada ka ga kaman a wannan ni bai shafe ni ba, as mata komai ya shafe mu, kuma Allah ya bamu wani baiwa as mata cewa duk abinda muka sa ranmu mukan iya yi. So kada ka raina abinda zaka iya yi a sauce, don gaskiya mata na da karfi sosai in suka sa rai. Kada ka ga cewa abinda zaka yi sai wani babban abu, kana iya farawa daga kaɗan, ba sai kuma ka jira wani ya maka ba. Kai a matsayin yadda kake karfinka don gwargwadon da Allah ya baka, me zaka iya yi? Ba kullum ka da zauna kana kawo.
Ƙara basira kuma sa ƙarfi ta inganta tsarin almajiranci da rayuwar masu cin gajiyar wannan shiri ta cimma ruwa Dr. Hadiza. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon, sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Ramatu Garba a birnin Bonn na ƙasar Jamus da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla, to masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin, da za mu dawo muku da wani sabon shirin, har ma da shirin ciki da gaskiya. yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau, da Fiona Wamayi da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa mu kwana lafiya.